أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيانها كبركة مرساتها أولا مسلاتي ميتار البركة dan aiwatar ko cewa wani abu daga cikin addinin mu dan mu fahimta mu ƙara situwa akan turba ta gaskiya. Yau muna 29 ga watan Rabiul Tsani, afwan 30 ko 30 ga watan Rabiul Tsani ko Rabiul Akhir, hijira daga Makka zuwa Madina 1445, wanda yi daidai da 14 ga watan 11 a kalandar Bature 2023. Kasancewar uzuri ya sanya aka gamma a wannan kujerar, in ba dan shi ba da ba abinda zai kawo mu nan. Uzuri da umarni na malam ba. Muna fatan abinda za mu haɗa Allah sanya albarka a ciki kuma ya mana jagoranci a ciki. Na so na tunatar da kaina da ‘yan uwa masu saurara akan abubuwa ko wa’ansu ayoyi da suke cikin Alƙur’ani wanda suke mana tsokaci a kan munafukai. Baya da haka, mu ɗan yi tsokaci a kan irin wahalar da munafukai suka bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamantakewar da suka yi a cikin garin Madina. Harko mun sani Alƙur’ani mai girma abu ne wanda ita ce ƙarshen mu'jiza wadda Ubangiji ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma a cikin wannan Alƙur'anin babu komi illa shari'a, kuma shari'an nan kamar yadda Ubangiji yake bayyana mu hudan wa rahmatul lil muttaqin, aw kuma alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin, shari'a ce ga wanda suke jin tsoron Ubangiji. A cikin Alƙur'ani idan muka ɗauka umuman za mu gani Ubangiji yana mukhatabantar bayin shi da dukkan halayya, ko kuma mukhatabantar bayin dukkan nau'ika na bayi, mutumin kirki, mutumin banza, fasiki, fajiri, maƙaryaci, mai gaskiya, munafiki, kowa Ubangiji ya ambace shi a cikin wannan Alƙur'ani. Kuma ba don komi ba, don ya kasance idan kana da hali irin wannan halin to kai ƙoƙari ka nisanta. Idan kuma a'a ka karanci halin kamar yadda Abu Umama Al-Bahili yake bayyanawa, yana bayani akan kullun yana neman ya san, ko kuma yana neman ya za a yi nisantar da kanshi da dukkan wa'ansu abubuwa wanda za su kai shi su faro shi, wanda za su durmiyar da shi a cikin wutar jahannama. Haka zan mu gani Umar yanzu Allah shi tabbata a gare shi yana bibiyar kan Huzaifa bin al-Yaman, sahibin sirrin ko abokin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, akan ya wadi mai wa'annan sunaye wanda manzon Allah ya labarta mai, ko ya wadi mai wanda suke cikin munafukai, har zuwa lokacin da ya naci akan tambayar shi. Huzaifa yake wadi wa Umar bakka cikin wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana muni, dan haka kuma na daukar kaina alwashi daga kai, bazan ƙara furtawa wani ba irin wannan maganar ba. To haka idan muka leka Alƙur'ani zan mu gani Ubangiji ya mukhatabanci kowa da kowa akan amurruka na wannan addinin namu. Haka kuma Ubangiji ya umarce mu idan muna karanta wannan Alƙur'anin mu yi ƙoƙari mu ringa tadabburi, muna lura, muna fahimta ina aka sa gaba a cikin wannan Alƙur'anin. Kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira, siringa shin ba za a tsaya ba lokacin da ake karanta alqurani ba a ringa tadabburi ba, kuma tadabburin nan shi zai sanya bawa ya samu nutsuwa ya ƙara tsoron Ubangiji kuma ya ƙara kusanci da Ubangiji kuma ya ƙara neman komawa zuwa ga Ubangiji kuma ya tsaya tsayin daka akan umarnin da Ubangiji yayi mai ya aikata abin da yake iya aikatawa kuma ya nisanta da duk abubuwan da aka nema ya nisanta da su qat'an kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana ma amartukum bihi fashtanibu ma amartukum fa ma nahaytukum anhu fashtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum abinda na umarce ku ba abinda na hane ku to ku nisance shi qat'an ba wani majal na tawili a'a kaza na iya ko ba na iya ba amma dai abinda aka umarce ku ku zo da shi daidai gwalgwado daidai iyawanka ba a ce ba sai kai ibada ba irin ibada Umar ba sai kai ibada irin ibada Abu Bakar ba abinda kaga zaka iya to kai kokari ka zo da shi daidai gwalgwado idan muka leka wannan alqur'ani zan mu gani yana mana bayani akan wa'ansu mutane guda uku babu na hudunsu a cikin alqur'ani ya karkata zuwa ga muhatabantan mu kan wa'ansu mutane wanda ake kiransu da mumunai wayannan mumunan sune wanda suka tsaya tsayin daka suka kaskantar da kawunan su wurin da'a zuwa ga Ubangiji suna masu tsoron Ubangiji suna masu kwadayin abin da yake gun Ubangiji shine Ubangiji yake bayyana mana wayannan ba kowanne bane ba a cikin harkon suratul baqara Ubangiji yake cewa allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna ula yake bayyana mana yake cewa su ne waɗanda suka yi imani da ghaibu ghaibu shi shine abinda Ubangiji yake banta da shi bangaren ilimi wannan shi ake kira da ghaibu am labarta maka an ce maka kai imani da kai wuta da kai aljanna wanda ya imani za ya shiga aljanna wanda bai yi imani ba yake ya bijire da umarnin Ubangiji za ya shiga wuta a cikin mu waye ga wuta waye ga aljanna dukkan mu labari muka ji kuma muka yi imani da wannan abun muka gaskata da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi na daga alqur'ani na daga sunnar shi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa'innan su ne mumunai haka idan ka koma cikin suratul anfal ubangiji yake bayyana mana yake ce mana allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan wa'innan dai wanda ka gansu suna kamar kamun shi yake innamal mu'minuna allazina idza zikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna in kana so ka ga mummune na gaskiya sune lokacin da aka ambaci ubangiji zaka samu zakatansu ta girgiza saboda imani haka idan aka karanta musu ayoyin alqur'ani zakatansu imaninsu zai karu kuma suna dogara game da ubangijinsu yake cewa baya da haka wayannan sune idan lokacin sallah yayi za su tsayar da sallah kamar yadda aka umurce su tsayar da ita haka kuma abinda aka arzuta su da shi suna kokarin su ci su da shi wayannan sune mummune na gaskiya wannan idan muka leka a cikin alqur'ani zan mu gani ubangiji ya mana bayani akan lalle da kuma mummune ayoyi da yawa suna mana bayani ga sufan mummune ga halayya na mummune kuma ga irin tanadi da alƙawari da ubangiji yayi wa mummune a gobe kiyama haka a rayuwarsa ta nan duniya bangare na biyu su sune kafirai su ne wanda ubangiji yake bayyana mana wa'inda suka bi san zuciyarsu suka ki da sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi suka bi dukkan abin da zai sanya su samu lamun cewa zukatansu ko kuma su samu abin da zukatansu suke raya musu a rayuwarsu ta nan duniya shine ubangiji yake bayyana mana cikin suratul baqara innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun alim ubangiji yake bayyana mana kaga waɗanda suka kafirce suka ki bin dokoki na suka ki imani da ni suka ki bautata mini akan uluhiyyata to wa'innan ka gansu su sune wa'inda sawa'un ka zo ka galgade su akan su yi imani da Allah ko baka galgade su ba wa'innan ba sa imani ba sun rigayi sun bijire sun rigayi sun ce a'a su ba su yarda ba kuma suna nan akan rashin yardarsu haka ubangiji ya ce ya riga ya yi rihi akan zukatansu ba wata kafa wadda imani zai shiga cikin zukatansu khatamallahu ala qulubi zukata an yi rihi akan su haka kunnaye an riga ya an yi rihi kamar ka ce an dora musu dalma akan a cikin kunnayensu haka an sanya yana ta liƙe idanuwansu ba wata gaskiya da za su gani ubangiji ya musu alƙawli da azaba wadda take mai ranari a gobe kiyama wannan kenan sunfi na nabi wanda ubangiji ya labarta mana a cikin alqur'ani idan muka dauka sunfi na uku su ne waɗanda suke munafukai mutanen da suka tsaya tsayin kanin taraddud
su ba sa can suna shakka akan al'amarin nan dan wani abu masala maslahar su ta rayuwar duniya a'a mu ba ma tsaya ban ba da gaskiya ba akan abin da aka zo da shi ba su ba sa nan ba sa tare da mummune barantana ba su shiga ba cikin tawaga ta mummune ba barantana su samu lamani a rayuwar su ta duniya da gobe kiyama haka ba su karkata ba wurin kahurai ba hatta a ce ba su karkata wurin kahurai ba dan mu samu damar yakarsa ba su suna nan kuma suna can idan ka dauka zaka samu gangan jikin su tana tare da mummunai amma dai zukatan su tana tare da kafurai wayannan sune munafukai kula wannan sune munafukai sune wanda zamu yi dan tsokaci akan su idan muka leka alqur'ani zan mu gani alqur'ani ya bada himma iya himma wurin bayani akan wayannan diddan ya bayyana mana irin halayyar su kuma mafi yawa ayoyin da suka sabka akan wayannan mutanen munafukai zaka samu abubuwa ne wanda suke aikatawa a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayi mai wahayi diddan ya faddaha su ya bayyana halayyar su da al'amarin da suka koyi a cikin zakatun su idan ka dauka zaka gani alqur'ani sosai yana bayani a cikin wannan al'amurruka na wannan mutane na harko munahunci ga waɗanda suke yin shi daga wancan lokacin zuwa wannan lokacin zaka same su mutane ne wanda zukatan su cike take da rashin lafiya kamar yadda ubangiji yake bayyana mana shi kuma a rayuwa ba wata rashin lafiya wanda ta kai ƙarshen rashin lafiya kamar rashin lafiyar zuciya tahi muni akan rashin lafiya wanda take ta gangan jiki rashin lafiyar gangan jiki daga zaran an ce maka wani an dauke ran to shikenan ba wa ya huta ki sanya idan an mutu wani ya sha jiya idan yaron sa za a ce ya huta to amma rashin lafiya ta zuciya rashin lafiya ce wanda zai ta kai ka zuwa ga halaka a rayuwarka ta duniya kuma da ta gobe kiyama saboda idan ka tarar da ubangiji zuciyarka tana cikin wannan rashin lafiya to ba kai ba samun wani lamani a wurin ubangiji shine ubangiji yake bayyana mana a cikin sura harkon suratul baqara aya ta 7 yake cewa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada irin wayannan sunfun mutanen wannan wanda ake kiran su da munafukai a cikin zukatan su da kai wata rashin lafiya albarkacin bussu neman ubangiji yayi musu wannan rashin lafiya ubangiji sai ya ƙara dada musu a cikin wannan rashin lafiya ka gani ku ai an yi batun bat kalkal shi sanya Imam al-Baghawi yake bayyanawa yake cewa a cikin fassarar wannan ayar a cikin zukatan su da kai wata rashin lafiya wanda take ta shakka da munahunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo idan muka dauka tarihin munahunci a garin Makka babu munafiki in ma ka kasance a cikin wannan ɗaya daga cikin sunfunan nan guda biyu ko ka kasance daga cikin mummunai ko kuma kasance daga cikin kafirai lokacin da aka zo garin Madina daga lokacin nan tarihin munahunci ya fara kuma haka za a yi ta tahiyya har zuwa lokacin da Allah zai gadarwa kanshi wannan kasar daga lokacin nan daga kalkashin babban jagora nasu shine Abdullahi bin Ubay bin Salul wanda dan shi Abdullahi bin Ubay bin Salul yace wa manzo Allah ka bani lamunin in tayi in kawo maka kanshi saboda irin cutarwa da yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka dauka babu wata cuta wanda ubangiji yake ambata mana a cikin wannan ayar kamar cutar da ta mamaye zuciya ga gaskiya ta fahimce ta ta ki fahimta kullun yaya za ta yaudara kullun yaya za ta shiga gaban wani kullun yaya za ta yi ta bayyana halinta wanda yake na banza a wurin mutumin kirki kuma halinta na kirki ta bayyana shi a wurin mutumin banza shi sanya idan muka dauka zan mu gani wanda yake da wannan halin zaka same shi kullun yana azabtar da kanshi akan wa'ansu abubuwa wanda ba su takara su karya ba zaka same shi kullun matsoraci ne baya samun sukuni tare da mutane idan yazo ya zauna tsoro yake a ce a'a ai wani an fahimci ina ya sa gaba a kullun idan ya zauna tsoro yake a ce a'a ya aikata wani abu ko yayi wata magana a wurin wani yazo ya fadi wa wani haka kullun zaka same shi a cikin halin tsoro kuma zaka same shi a cikin wani hali na kullun yana kudayin wani abu dama me yake kawo murahunci kudayin duniya shi yake kawo shi zaka same shi kullun yana tsoro yana kudayin wannan abin da ya sanya yake wannan munahuncin kuma yana jin tsoron kada a bayyana ko kada a fahimci ina aka sa gaba ne daga halin shi shi sanya zaka same shi kullun shi daukan kanshi yake yi wayayye ne zaka same shi kullun cewa yake yi kullun tabbatar wa kanshi yake yi babu wani wanda yake mai hankali kamar shi wannan shine rayuwar shi kuma a duk lokacin da ya samu damar ya ha'ince ka duk lokacin da ya samu damar ya aika maka wani makirci to zai yi kokari ya ribanta da wannan damar kuma yayi maka abin da yake shine ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul baqara yukhadi'unallaha wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusuhum wama yash'uruna zaka same su kullun ne ma suke ya zai su yaudarin Allah su yaudar wa'inda suka yi imani a hali kenan ne yaudara yake cewa amma dai ba su sani ba ba wanda suke yaudara ba wanda suke wa zamba cikin aminci in ba kawunan su ba saboda kuka wannan kura bi take koma kan mashiya take komawa duk abin da zai aiwatar yana tunanin a'a shi yafi kowa hankali nihayatan dai abin kanshi zai koma shi ne ubangiji ya bayyana mana wa ma yahdauna illa anfusuhum wama yash'urun a wannan halin su ba sa fahimta ba sa ji a cikin kawunan su da kansu suke yaudara a'a tunani suke yi ai wa'inda suke tare su suke daudara haka ubangiji yake bayyana mana a cikin dai surar wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum hum sufaha walakin la ya'lamuna idan aka ce musu ku zo mana ku yi imani da Allah ku zo ku gaskata wannan sako da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi za su ce a'a za mu yi imani ne kamar wa'incan mutanen wanda suka yi imani wanda suke wawaya wawa ma idan ya yi imani to mu da ba wawaye ba ya za a yi mu zo mu yi imani mu gaskata wannan sakon da kake bayani a kan shi kaga abin da suke wannan ka ɗauki misalin abin da ya wakana tsankanin Julas da shi da yaron shi agolan gidan shi ya zo lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani ya ce kowa ya tattaro abin da gare shi a hadarin runduna wanda za ta yi ta yi yaƙi ƙasa ta tabuka Umar yake cewa a lokacin da na ruga na tayi na tattaro duk abin da gare ni na tattaro dukiyata na raba ta tsaka na kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rabi ina cewa wannan dai karan ba yanda za a yi Abubakar ya rigaye yace na kawo na ajje ta gaban manzo Allah ya tambaye ni yake cewa Umar mi ka bar wa iyallanka yake cewa na bar musu rabin abin da na kawo maka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga Abubakar ya shigo Abubakar yana shigowa da dukiya yana dauke da ita ya kawo ya ajjewa manzon Allah. Umar yana jin dadi wannan karan ya riga ya Abubakar a wurin alkhairi. Haka kuma ake san rayuwa ta mummuni kullun ya ringa kokari ya riga ya tsankane shi wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna. Akan irin wannan al'amarin ne ake riga ya ba akan rayuwar duniya ba. Abinda zai sadar da kai ka sami yarda ta Ubangiji akan shi ne ya kamata ka ringa riga ya kaga ka tsere wa abokinka ko ka tsere wa satsaranka. A lokacin nan Abubakar zai shigo manzo Allah ya tambaye shi yake cewa Abubakar ni ka bar wa iyallanka yace musu na bar musu Allah da mun san shi. A lokacin nan Umar yace a lokacin nan na tabbatar wa kaina har abada bazan shiga gaban Abubakar ba yarda Allah shi tabbata a gare shi a lokacin nan kowa yana kawo abin da yake da na hannun shi sai ga Julas mutum ne wanda yana da hali sosai yaron gidan shi yana ganin kowa yana zuwa gaban manzo Allah yana kawo abin da gare shi har yanzu kwana 1 2 3 bai kawo manzo Allah ba sai ke cewa ya kai wani dan me sai ya baka dauki abin da gare ka baka taimaka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan randuna wanda za ta huta ta tafi yakin Tabuka ba yake cewa yaro ka saurara ka shi in abin da Muhammad yake faɗi gaskiya ne to shakkin wancan da kake gani yayi ma hankali to ka gani shine nan ubangiji yake buga mana misali wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana sufaha idan aka ce musu yi imani kamar yadda mutane suka yi imani kamar yadda su Abubakar suka yi imani za su ringa cewa mu ma za mu yi imani kamar wancan wawaye yadda suka yi imani ubangiji yake cewa to ku tsaya ku saurara ala innahum sufaha ba wani wawa kamar wanda yake munafiki wannan shine kaushen wawa wautar duniyar nan wanda ta hawo kanshi wanda ba ya samu duniya ba haka ba ya samu lahira ba da miyan shi zai mutu shi bai samu ba abin da yake kirda da wannan rayuwar shi ta duniya ba haka ya tarar da ubangiji ya samu azaba wanda take mai radadi haka idan muka leka zan mu gani munafiki mutum ne wanda kamar yadda Ibn al-Qayyim yake bayyanawa yake cewa mutum ne wanda yake da huska guda biyu yake da halshe guda biyu zaka same shi huskar shi idan ta karkata zuwa gare ka zai bayyana maka ai yana tare da kai idan ya koma wurin abokin adawarka zai bayyana me yana tare da kai kuma ya za ai maganin ka ya za ai ahokanka haka idan ka leka zaka same shi yana da halshe guda zancen da zai maka anan ba shi bane zancen da zai koma cin yi ba haka suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi ta bashi wahala a cikin zaman da yake har ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abdullah ibn Umar hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya hutar da shi yake cewa ya ga manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yayi bayan sallar asubahi yace bayan ya taso daga ruku'i ya daga hannu yake alkunutu yake cewa Allah ka tsine wani Allah ka tsine wani Allah ka tsine wani ba don komai ba ba ka hunci suka yi ba muna hunci suka yi yace har zuwa lokacin da ubangiji ya sabkar da aya yake bayyana mai laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun babu wani abu a cikin al'amarin wannan mutanen ka sa ido kurum ka gani idan ubangiji ya ga dama ya asabtar da su ubangiji idan ya ga dama ya shirye su da su wannan kuma bayu ne na Allah Allah yake abin da ya ga dama akan bayin shi amma dai su sani idan suka mutu akan wannan halin ba su mutu ba fa innahum zalimun lalle su azzalimai suke idan ka dauka zaka same su da huska guda biyu kamar yanda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul nisa allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min allahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nasta'wiza alaykum wa namna'akum min al mu'minin wa'inda suke kirga da ku kullun za su kasance ɗayan biyu idan nasara ta kasance tare da ku za su ce tufa mu da amma muna fa tare da ku wa mu da muka kawo taimakon mu da muka kasance tare da ku mu da akai kaza muka ba da gudunmuwan mu idan kuma ya kasance an yi nasara akan wa'inda suke tare da su za su ce da amma mun riga mun faɗi muku wa'innan rundunan ba ku ba su sun yi ƙarfin ku kuka ce a sai kun je kun yake su to ba gashi ba an riga an kare an samu nasara akan damma muna sha makance ku muna ce muku ku sha wa musu lahiya ba ku iya musu a lokacin nan idan aka samu nasara to a wannan halin za su zo sun samu abin kudi za su shine wannan yake nuna mana bangare guda biyu gare su kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yake ce wannan misalin munafiki yake cewa kamar misalin wata tumkiya ce tumkiyar da take da garke guda biyu ita batta can hankalinta a rabe idan ta yi baya a can sai ta koma ta yi baya a can yake cewa misalin wannan munafiki kenan haka halige shi yake a duk lokacin kuma wannan tazabzubin wannan kasancewa baya can baya nan shi yake sanya shi lokacin da aka yi gangami a hutu jihadi za ya tsaya za ya ringa cewa a'a shi ba wallahi tallahi da kai wata matsala ko an bar yara ko an bar iyaye ko kaza shi ya kawo wani uzuri wanda zai tsaya zai hada shi wuta wannan ayatin shi sanya ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul toba kamun ai sun zo suna ba da uzuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aksab kan mai wahayi ubangiji yake ce mai inna ma yasta'zinukal ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi rabbihim yatarattaduna wa inda suke zauwa wurinka su nemi izini dan tsoro dan ba su tare da kai dan ba su gaskata ka ba su ne wa'annan wanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da kai ba yake cewa kuma a zukatansu babu komai illa shakka anta hiyakin nan shin an samu nasara ko ba a samu nasara ba inda suna da yakinin an samu nasara wallahi da sun bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan kwadayin ganima amma dai babu kata in samun nasara ko rashin samun nasara kuma idan aka leka runduna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kullun ita ce kadan abukan adawa su ne masu yawa idan aka kalla zaka ce a'a ai wa'annan mutanen suna da yawa yawan da mu ba ma iya musu ka dauki misalin yakin Badar ka dauki misalin gazwatu gazwatu Uhud duka wa'annan zaka samu musulmai sarai ma ɗan kadan ne yayin gazwatu Badar wurin su kusan 2000 suka fito 300 da wani abu musulmai dukan su 200 wannan 300 ne da 10 wani abu kazo gazwatu Uhud kazo ka gani duka su wurin 10 wani abu su kuma musulman dukan su suka yi 2000 ba 900 ne suka fito 300 suka koma gida ka gani idan ka dauka zaka gani an rigayi zuciya ta rigayi ta tabbatar ba a iya wannan rundunar to dalilin haka su sanya tsoho a cikin zukatansu kuma su ringa kirdaro babu nasara a cikin wannan al'amarin dalilin haka duk lokacin da za su zo za su ringa tunanin a'a ai babu nasara to tunda babu nasara mu wa ma huta ba zuwa ga wannan yakin ba a gulkushi tunda ba abinda muke so mu kai kanshi shine irin zamantakewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi tare da munafukai a cikin garin Madina muna cikin ayoyi wanda suka zo suke bayyana mana irin sufofi da tsokaci da alqur'ani ne akan munafukai. Idan ka dauka zaka gani mutane ne wanda duk lokacin da suka zama a cikin ku suna kokarin yaya za a yi siyada fitina a cikin al'umma, yaya za a yi siyada annabimanci, siyada adawa tsakanin ku, kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratu Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lamunakum khabala wa antum ma'alitum qad baratil baghdau min afwahihim wa tukhfi sudurum akbar, har zuwa inda Ubangiji yake cewa ha antum ha'ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum, wanda baya son ka aikwa yana iyawa yi maka duk abin da yake so a rayuwa, bai da wani abokin adawa kamar shi ne. Ubangiji yake bayyana mana yaya ku, yaya ku kasance da halin ku da ku waɗanda ku kuke san su kuma su ba sa san ku. Wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu 'addu 'alaykum al-anamila min al-ghayz, idan suka kasance tare da ku za su ce a'a mu ba mun yi imani wa tare da ku, muna tare da ku ko mun nan an yi tare da mu, amma ne idan suka kewaye babu idanku a wurinsu to za su yi kokarin duk yadda za a yi su kulla muku makirci sai sun aikata haka. Kuma wannan khiyanarsu da ha'incinsu da yaudararsu ba zai taɓa tsama, ba zai taɓa gushewa ba ƙarƙashin mummunai ba, kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana a cikin Ali Imran, in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum musibatun yaqulu wa in tusibkum sayyi'atun yaqulu wa in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a. Ubangiji yake bayyana mana idan wani kyakkyawa ya same ku, alkhairi ya same ku, to wannan abin yana bukanta musu rai, suna tare da ku ana zamne, amma ne da duk lokacin da za a ce wani alkhairi ya same shi to a wannan halin ba shi ba ya shiga cikin damuwa, ran shi din ya yake ya zama baki. Yake cewa wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha, idan wani mummuna wata musiba za ta same ku to a lokacin nan za su zo za su jajanta maka a baki, amma dai zuciya ta cike take da farin ciki. Haka zamantakewar munafiki yake daga wancan lokacin har zuwa wannan lokacin. Haka idan muka dauka ran magani duk lokacin da ka same su zaka gani suna kokarin su yi maka mu'amala wanda take mu'amala ta banza, zaka same su da kaushin rai, zaka same su mutane ne wanda ba su kiyaye alhurmar dan adam. A duk lokacin da suka samu damar su keta alhurmar dan adam to za su yi kokari su keta wannan alhurmar. Shi sanya Ubangiji yake bayyana mana wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbi wa huwa aladdu al-hisab, yake cewa daga cikin mutane zaka samu wanda suke burge ka, yu'jibuka qawluhu, bazantan shi idan yazo zai burge ka, haka kuma halin munafiki yake, zai yazo ya reraya maka zance mai dadi, zukhrufal qawl, zance ne mai kyau, zance ne mai dadi, amma dai a cikin zukatai a cikin zuciyar shi ba haka bane ba. Yake cewa yujubuka qawluhu fil hayati wa yashhadu Allah ala ma fi qalbi, zai ringa zantse maka da Allah akan abinda yake faɗa maka wa gaskiya ne ba, amma dai shi ba idan ka dauka wa huwa aladdu al-hisab, bakka da abokin adawa kamar shi wannan mutum, wannan hali na munafiki kenan. Idan ka dauka zaka gani yana Ubangiji yana bayyana mana mutane ne wanda sun dora rayuwarsu a kan ƙarya da yauda. Ƙarya ta koma mai abinci, yaudara ita ce tutar shi, kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yuraquna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Haka Ubangiji yake bayyana mana wa idha laqukum qalu amanna wa idha khalu 'addu 'alaykum al-anamila min al-ghayz qul mutu bi ghayzikum, za su kasance idan suka haɗu da ku za su ce wa mu ma masu imani ne, amma dai fa idan suka keɓance baya to a lokacin nan duk wani makirci za su ringa ƙulla muku, idan kuma alkhairi ya same ku za su ringa bakin ciki. Ubangiji yake cewa ƙul mutu bi ghayzikum, to sai dai ku mutu da bakin cikinku, ha wanda Allah ya nihe shi da al'amari to babu wani wanda ya isa ya sha makance mushi wannan al'amarin, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya rawaito daga Ubangiji yake bayyana mana ma asabaka lam yakul liyakhdi'ak wa ma akhta'aka lam yakul liyusibak, duk abin da ya same ka a rayuwa dama ba a riga ya aka rubuta ba wannan abin da zai riga ya zai kuskure maka ba, haka abin da ya riga ya kuskure maka dama an riga ya aka rubuta wannan abin ba ka same shi, da haka ka riga ya kwantar da hankalinka kai imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri. Haka idan muka leka alqur'ani yana mana tsokaci akan hali na munafukai, mutane ne wanda suke masu rowa kamar yadda ubangiji yake bayyana mana cikin suratul toba almunafiquna walmunafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bilmunkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahu yake cewa munahukai da munawuki namiji da munahuka mace shashin su mijibinta shashe dan uwan juna ne suna tare idan sun zo kowa ya san nashi yake cewa kuma a halin su a kullun idan ka same su zaka same su suna umurmi da munkari kuma suna hari akan kikkiawa sabanin hali na mummuni hali na mummuni ko a kullun kokari yake yayi umurmi da kikkiawa yayi hari akan mummuna har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana matukar al'umman nan za ta wanye tana umurmi da kikkiawa tana hari akan mummuna to wannan al'umma za ta wanye a cikin alkhairi kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da ubangiji ya fifita wannan al'ummar akan wata al'umma shine ubangiji yake bayyana mana alim kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dalilin da ya sanya ku kasance mafificin al'ummu wanda ubangiji yayi a saman doran ƙasa kun kasance kuna umurni da kikkiawa kuna hani akan mummuna to su kuma hali na munafiki yana kokarin diyin da za a yi umurni da mummuna yayi hani akan duk abin da yake kikkiawa kuma baya da haka yaqbiduna aydiyahum suna rike hannayensu akan kyauta abinda ubangiji ya ba su na daga dukiya saboda dukiya ainihin ta ba dukiyar ka bace ba dukiya ce ta ubangiji ya baka ka kasance wakilin mu wakilin shi a saman doran kasa wa atuhum min malillahi allazi ataakum ku ba su daga dukiya Allah wanda ya riga ya sanya ku ku kasance majibintan ta a wannan rayuwa dukiyar da ubangiji ya meka mu wannan hali na munafiki duk inda yake idan an ce a taimaka to sai ya kokari ya matsi hannun shi a'a ba shi ba mahalluwa ba dan karamin takaitaccen wannan maganar da muka yi akan julas lokacin da yaron ya ce mai kai kokari manan ka hutar da abinda Allah ya arzaka ka taimaka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan a huta ai yaki yake cewa a'a ai idan ko abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada to gaskiya ne to wannan jikin ya yi mu hankali ka gani yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasihum sun manta Allah Allah shi ma ya riga yayi tarda Allah wadare da al'amarin su ya mantar da su ya manta su haka idan muka koma cikin suratul munafiqun ubangiji yake bayyana mana humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfattu walillahi khazainu samawati wal ard sune wa'innan munafiqun suke cewa kadda ku baiwa wa'inda suke kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda kuke da daga dukiya sai sun dawo cikin ku sai sun dawo irin ku wannan shine hali na munafiki kuma wannan bakin su yake bayyana musu la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfud wani lokaci wani malami na tsangaya ake tambaye shi ake cewa ya tara albajirai wurin dubu da wani abu sai yake ake cewa to yanzu akramaka Allah wa yake kula da wannan kuna samun wani tallafi daga gwamnati ko kuma da kai wata kungiya daga kasashen waje wanda take taimaka muku akan wannan almajirin na gurin ciye su da su da aiwatar da karatun su sai yake cewa kai baka ji abinda ubangiji yake bayyana ba humul lazina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi yace mu biye mun manta da wanda suke inda rasulillahi kuma da bambanci yake cewa karatun alqur'ani ne qur'ani yake saukowa ga wanda suke zamna a gumban zan Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma shi ne yanzu muke zuwa muke ibada akan shi yake cewa kuma yaya za ai wa'annan mutanen su zo su taimaka mana alhali muna raya sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna bibiyar umurni muna ta'abbudi da tilawa alqur'ani yake cewa haka halin munafiki yake la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadhi haka idan muka dauka zan mu gani mutane ne wanda a kullun idan aka ce a zo a yi hukunci da shari'a za su ce a'a mu fa hukunci da shari'a tagutu ita muke bukata kai da shi akan a zo a yi hukunci na shari'a zai ce maka baya bukatar shi hukunci na san ran shege so ko kuma na wanda wani ya zanna ya zana shi yake bukata kamar yadda ubangiji yake bayyana mana alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila al-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida yake cewa shin kaga wa'inda suke kirdano suke cewa wai sun yi imani da abin da aka safakar maka su waye su ne munafukai yake cewa ba abin da suke nema suna nema a yi hukunci da taghut kuma ubangiji ya riga yayi umarni akan a kafurce wa tagutu wannan shine abinda umarnin ubangiji ya riga yayi umarni akan haka idan muka leka zan mu gani a kullun shi munafiki yana kokarin ya bayyana maka a shi wa rayuwarsa wa jara yake ba banda yake ba kamar yanda muka karanta aya wanda ta wuce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun idan aka ce musu kada ku yi banna a saman doran kasa za su ce a mu ha jara ho muke ba ala innahum hum mufsidun ubangiji yake bayyana mana ai ba wani mabannaci a saman doran kasa kaman munafiki mutumin da zai hada abinda ba haka ba ya yada shi ya kasance ya yada banna ya yada adawa tsakanin shi da shi da sauran jama'a haka idan muka leka nan mu gani ubangiji yana bayyana mana mutane ne wanda bayan ƙarya suna kokari su yi shaida ta ƙarya duk lokacin da aka ce a ga munafiki to yana kokarin yi shaida ta ƙarya wanda ba haka ba kamar yadda ubangiji yake bayyana mana laukana aradan qariban wa safaran qasidan lattabu'uka walakin bu'idat alayhim ash-shaqqa wa sayahlikuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadhibuna aka gulguje idan muka dauka zan mu gani munafiki yana ɗaya daga cikin mutanen da duk lokacin da ya zamana tare da kai yana kokarin ya munahunce ka shine ubangiji yake bayyana mana alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abadan wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun wannan ayar ta sabka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tahi yaqin banul mustaliqa a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora musu ambargo zamu zo zamu karanta irin zaman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da su a wannan halin haka idan muka rinka zan mu gani mutane ne duk lokacin da za a ce a huto jihadi za su ce a'a mu ba mu cikin wanda za su huta za su kirkiri uzuri na ƙarya su bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yanda ubangiji yake bayyana mana inna ma yastazunka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fa hum fi raybihim yataraddadun haka ubangiji yake bayyana farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون ذا رنغا والولا وعند suka zamna a gida suka yi huta yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su suna tunanin sun yi abin daidai ko kuma sun yi wa kansu daidai yace wa a'a za su ringa cewa saurayen uwa kadda ku hutawa da kai zahi ba wannan lokaci na zahin nan da ake ku leka ku gani sahara fa za ku ci za aika za aika kai ku samna ku shantake idan kun zo idan ya dawo ku bashi uzuri ku ba kan ku lafiya haka suke wannan halin suka yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka zaka same su za su ringa alƙawali na ƙarya alƙawali na ƙarya kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratu tauba wa minhum man ahada Allah la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlaqa Allah ma'aduhu wa ma yakbiru bi akad wa bima kanu yakzibuna ubangiji yace mana za su ringa alƙawali na ƙarya za su ringa sawa la in atana min fadlihi lanasaddaqan wallahi mu dai a wannan halin da muke zauna bamu da abinda za mu iya ce su amma dai mun rantsi da Allah mun dau alwashi dan lokacin da ubangiji ya arzuta mu daga fadalar shi ya mana yalwa a cikin rayuwa to mu ma fa da nasaddaqanna zamu bada sadaka zamu taimaka wanda ba su da makwabta za su yalwatu za a yi kaza za a yi kaza za a dau kalmar la ilaha illallah za a ringa huta wa'azi da mu za a yi kaza za a yi kaza ubangiji yace falamma atahum min fadlihi yayin da ubangiji ya ba su wannan abin da suke nema ubangiji ya ba su na daga arziki na daga fadalar shi bakhilu bihi wa tawallaw hum mu'ridun sai suka yi wa Allah rowa suka ce a'a ai ba san ba yanda ake samun dukiya ba wannan dukiyar wahala muka yi muka same ta haka kurum za a ringa dauka a ringa bada ta a ni ka mun ya aka haka zai yi ta kawo uzuri ya ringa wa Allah rowa wa tawallaw hum mu'ridun su juya baya waɗanda suke cewa a'a idan Allah ya bamu za mu taimaka musu za su juya baya akan su suke ba su abin da ubangiji ya ba su na daga fadala yake cewa baya da haka fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim Allah sai ya inkarna munahunci a cikin zukatansu ila yawmi yalqawnahu bima akhlafa Allah zuwa ranar da za su haɗu da ubangiji kalkashin saba alƙawarin da suka yi wannan kuma wallahi tallahi yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda a yanzu muke rayuwa a cikin shi da yawa za mu ringa ɗagawa hannunmu zuwa sama ubangiji ka mana ubangiji ka bawo wani abu da zai waru na daga addini za ka ringa ƙyashi za ka ringa cewa wallahi da ina da na yi kaza wanan da yake da dun mai son ya bai yi ba zai ringa cewa Allah ka ba mu me shi a lokacin da Allah ya bashi shi zai koma gehe ya sanya muku ido an ce taimaka zai ce ba ku san ba yanda ake samun dukiya ba wahala muka yi muka tare wannan hali ne na munafukai haka idan muka leka zan mu gani a duk lokacin da kake zanne da munafiki zai yi kokarin ya ringa kulla maka makirci ya ringa ribantar wata dama da zai samu duk ya tuzartar da kai amma yanda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratu tawba wa minhum man ahada allaha wa afwan wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in a'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun akwai wanda suke kyahuce suke zambo akan sarakar da suke zauwa su bada ana zamna wani ya dauko dukiya mai yawa ya mika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za su ce kai ai wani yayi dirriya dan kurmu a ce yana bada mai yawa ne ushaha mai lafiya haka za a ringa kyahuce ana zambo akan wannan mutumin wanda ya dauko dan kadan ya bada shi kuma za a ce wannan abin me zai ai da wannan dan abin haka suke yi wa mu dai haka wannan halin su yake haka ubangiji yake bayyana mana kadan daga cikin halayyarsu zaka same su mutane ne wanda suke cike da girman kai a duk lokacin da zaka zamana da wanda yake munafiki to zai nuna maka shi fa Allah ya mai girman kai shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya fassara mana menene girman kai shine fatrul haqq wa gamtun nas shine kin gaskiya da rena mutane a duk lokacin da zaka zamana da shi to zaka gani gaskiyar da zaka bujiro me zai kokari yayi jahiliya akan ta haka idan ya kalle ka kuma zai rena maka a cikinki a matsayin ka na mummuni wannan shine ɗaya daga cikin halayyar su kamar yadda ubangiji yake bayyana mana wa iza qila lahum ta'alu cikin suratul munafiqun wa iza qila lahum ta'alu yastaghfiru lakum rasulullahi lawwa wuqusahu wa ra'aytahum yasudduna wa mustakbirun idan aka ce musu ku zo ku nema wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi muku gafarar zunubanku za su shuye kai za su yi girman kai akan wannan maganar da aka yi musu haka idan ka dauka daga cikin abubuwan da alqur'ani ya zo mana yana nuna mana munafiki mutum ne wanda yana da sha'awa yana da kudi wurin dukkan sha'awa ne idan ka dauka kuma sha'awa kamar yanda ayat da ta zo a cikin suratul ahzab ubangiji yake bayyana fala tahda'na bil qawli fa yadma alladhi fi qalbihi marad wa qul qawlan ma'rufa kadda ku ringa daga murya wanda yake da cuta ta munafunci a lokacin nan ba cutar sha'awa za ta same shi dinya zai in mi zai bada sai ya bada din ya same ki kamar yadda Ibn al-Qayyim yake fassara abban Ibn Kasir yake cewa nan masalan cuta da ubangiji ya kawo a kalkashin wannan ayat shine sha'awa ta yin zina daga yaji to hosi yayi kokarin sai ya aikata sha'awa ta yaya za a yi aikata duk wani abu wanda zai saba wa ubangiji sha'awa ta yaya za a yi duk wani alfasha sai ya aikata shi gita wannan ɗaya ne daga cikin halayya ta munafukai haka idan ka dauka munafiki mutum ne wanda yake jibinta al'amurrukan dan uwan shi kahuri saboda babu wani dan uwa wanda gare shi kamar kahuri kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul nisa bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima allazina yattakhiduna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahum alizza ubangiji yake cewa kamma munafiqai albashar lalle suna da azaba mai radadi a gobe kiyama wa'annan munafukan su ne wa'inda suke daukan kahurai su ne mashibinta al'amurransu suna tunanin wai tare da kahuran nan za su samu daukaka to har abada bu sa same ta ba a wuce ba wannan shi ne kadan daga cikin ayoyi wanda idan muka bibiye su a cikin alqur'ani zan mu gani irin wahalhalu ko irin tsokaci da ubangiji yayi mana na daga munafukai ko ayoyi wanda suke mana bayani akan munafukai a cikin alqur'ani da kadan daga cikin sufofin su gabata biyu shi shine zamantakewar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da Abdullah ibn Ubay ibn Salul shi ko Abdullah ibn Ubay ibn Salul ɗaya ne daga cikin waɗanda yake tunanin a bashi jagoranci na garin Madina jagorancin garin Madina kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo to ina matsayin manzon Allah ina matsayin wani bayan kabilu guda biyu wanda suka yi shekara 40 suna cin junansu sun haɗu sun haɗa kai kaga ba mas'ala a ce a dauki wani jagora ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan. Ai mun sani yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo garin Madina. Farkonta shekara ta 12 da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu mutum 13 ko mutum 12 mutum goma sha uku, goma sha ɗaya maza da mata guda uku wanda suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin Makka. Da suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka suka haɗu a nan wani wuri wanda ake ce mai Mina a wannan lokacin bayan gari. Suka haɗu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mubaya'a, suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a. Ita ce ake kiranta da mubaya'atu a bai'atul nisa. Shi ne aya ta ƙarshe ta suratul mumtahina wanda Ubangiji wanda ya ambata mana. Ya ayyuhan nabiy idza ja'aka almu'minatu yubay'unaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yazinina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihunna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabay'uhunna wastaghfir lahunna Allah. Abubuwa guda bakwai wanda aka tattauna a wannan mubaya'a, suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Bayan sun koma suka ce suna buƙatar suka aiko dan aiki akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika musu manan wanda zai kasance jakadan shi a garin Madina ya ringa kira yana karantar da su addini. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya leka matashi Mus'ab bin Umair ya aika shi ya kasance shine jakadan shi a garin Madina. Mus'ab bin Umair yazo yake kira, karkashin kira na Mus'ab bin Umair aka samu gidaje da yawa a cikin garin Madina sun musulunta, sawa'un bangaren kabila Aus da kabila Khazraj. Shekara da sake dawowa mutum 73 suka tattara suka tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi mai mubaya'a, ita ce ake kiranta bai'atul aqbati thaniya. Bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama garin Madina ya kusa cika da musulmai. Kina a garin babu hira a ce a samu kahuri sai dai a samu munafiki. Ita kuma garin Madina mun sani a kewaye take da Yahudawa, babu abin da ya kawo Yahudawan nan illa kirdado akan lalle annabin ƙarshen zamani za ya fito a wannan wurin. Bari mu zo mu zauna a wurin, ko Allah ya tabbatar ko Allah ya kaddara annabin ya fito a cikin tsatson. Wannan shine dalilin da ya kawo su wannan gari na Madina. A lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo suka fara bulamuna, suka fara nuna munafuncinsu game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Har ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirayi abokin sirrin shi shine Huzaifa bin Liman ya ambata mai da wane ga su nan adadin su kaza, dukkan su waɗannan munafukai. Da haka lokacin da Allah ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rasuwa, Umar zama yake yi idan an ce wani ya mutu a garin Madina. Umar zama yake yi aika dan aike, kaga Huzaifa a wurin janaiza ko baka ganshi ba? Idan ya ga aka ce mai an ga Huzaifa sai ya taso ya zo da janaiza, saboda kadda ya zo yayi wa wanda yake munafiki sallah. Abinda yawa kana da Abdullahi bin Ubay bin Salula, ma'ahin shi Abdullahi bin Salula ya mai wasiya, idan na mutu ka nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya mini sallah. Yawa kana da yazo wasiya ce, ɗaya zo ya faɗi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo zai shiga gaba yayi wa Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafukai sallah. Umar ya kama hannun shi yace yaya za a yi ka mai sallah alhalin ka san shi wani ne? Manzo Allah yace ai baka ji abinda Ubangiji ya bari ba, in tastaghfir lahum استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. كنيمن مسو غفره كو كدا كنيمن مسو غفره ان سو 70 زكا نيمن مسو غفره الله بزي غفرتا مسو با دان مبالغه تي 70 ان سو 1000 زكا نيمن مسو غفره الله بزي غفرتا مسو با لوكاسن دي يسلل سي اوبنجي سي سبكر دعايا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. قزوا قرشا آية كد كساكي يوون سلا أتشم وإن دم متانا تدو لوكة النوم أمر يدو كي إذنا إذن أنتي وني رسول تهي أنتورا يا تورا أي كي كاغو هزيفا أو النمور إذن أنتي قريكو أنغو هزيفا ألوكة النمزي تاسو يزوي يمي سلا سبيدا ta ka tsantsan akan mutane ne wanda suke sun muhalta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma sun muhaltar da kawunan su, kuma azabun wutar jahannama ita ce makomar su. abulguje mu dauki shekara ta uku ga hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, shekarar da aka yi gazwatu Uhud, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari ya cimme daga garin Makka ga runduna nan sun shirya sun zo su dau fansa akan abin da ya wakana a shekara ta biyu a yakin Badar. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattara sahabbai yake cewa abin da nake gani shine ga runduna nan tana kusa, kamun shi kamun ya tattara su sai da ya tura diya ga Abdullah ibn Jamuh su tafi su bibi hanya su gani a ina runduna ta kahure ta tsaya, su zo su ba su labari. Suka zo suka baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ai ga runduna nan ta kusa garin Madina tana wuri wanda ake ce mai Al-Atiqa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake aika dan aike ka sai ka lissafa mana adadin runduna, ya tayi lissafa ya zo ya baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama raskunan lissafi. A wannan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattara sahabban shi karkashin umarni na Ubangiji wa shawirhum fil amr, ka shawarce su a dukkan wani al'amari wanda ya dosa a cikin a cikin daula ta musulunci. Da ya zo ya zamna, sahabbai suka zo suka zamna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yayi kuke gani, ni abin da nake gani a matsayin shawara mu zamna a cikin gida saboda garin Madina da kuma manyan gidaje wanda suke da tsawo wanda suka kewaye garin Madina, mu zamna mun san yanayin garinmu, idan sun shigo sai mu musu aika aika. Kai sai Abdullah ibn Ubay ibn Salul yace wannan shine ra'ayi. A lokacin nan Hamza da Abdullah ibn Mas'ud da sauran matasa daga cikin sahabbai suka ce manzo Allah wannan fa ba shi bane ba ra'ayi ba. Kuma daga cikin sahabban nan da kai wa'inda aka haramta musu tahiyya yakin Badar saboda karancin shekarunsu, wa'ansu kuma saboda bissu da dama ko kuma yakin Badar ai mun sani yanda yawa kana ba an huta bane dan a gwabza yakin ba. A lokacin nan suka ba da shawara suka ce suna da kishruwoyin shahada, suka ce wa manzo Allah baya dacewa mu samu da adam mu yi kokari mu huta. Hamza yake cewa wallahi tallahi ba zai ci abinci ba, ba zai sha wani abin sha ba, yace sai ya buga takobin shi gaba da abokan adawa sai ya huta wajen garin baki. Manzo Allah ya tambaye su in kuna ganin wannan ita ce shawara mu ta yi akan haka mu huta. A ina zan mutunkare su? Aka ce a wani wuri wanda ake kiran shi Uhud, bai kai kilo 13 ba da shida inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu Madina ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Aka huta an sanya sirki an yi shiri, sai su Hamza suka gani an ya ku busi ba abinda ba daidai ba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba, ga abinda manzo Allah yake so biya kyamatu huta muka tilasta manzo Allah akan ra'ayinmu, manzo Allah ya dogara da Allah ya bi ra'ayinmu. Suka ce wa manzo Allah an ya ku ba koma ba a zamuna a bi ra'ayinka ba, yake cewa baya dacewa ga annabi ya sanya silken yaki ya hudda shi ne ta yi gwabza ba, wannan ita ce sunna shine umurni na Ubangiji. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta tare da wa'innan mutanen. Lokacin da ya huta sai gashi nan kai tsaye kamun a isa ko an tafi cikin runduna kankace menene ɗaya cikin ukun rundunar ta dawo garin Madina. Kalkashin munahunci, kalkashin jagorancin Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ɗaya cikin ukun rundunar su 900 yanzu sai nawa 300 sun zabi. Shi ne Ubangiji yake bayyana mana summa anzala alaikum min ba'd al-ghammi amnatan نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في قلوبكم وليمحص ما وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Ubangiji ya sabkar da wannan ayar aka nitsar da sahabbai kamun shi an samu an suka binu guda biyu kabilar Banu Harisa da kabilar Banu Sulaym, su ma a wannan halin sun ga wa'ansu 300 sun zabi, su ma suke cewa an yawa mun iya tunkarar wannan rundunar aka samu daga cikin munafukai. Ai Ubangiji ya riga ya wafihi wafikum samma'una lahum a cikin su waɗannan waɗanda kuke tare da su ne da kai wanda kunnuwansu ne suna jin abin da kuke wadi suna dauka suna kai muku kokarin su yaya za a yi su samu wani dan abu su zo su raura su zo su raura ya shi su lalata shi su ƙara ƙarya akan abin da suka saurara su daburta muku lissafi shi da ubangiji yake bayyana mana in hammat ta'ifatan minkum an takhala wallahu waliyuhuma wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun yake cewa an yi yunkurin wa an su kungiya guda biyu wa an su kabilu guda biyu kuma daga cikin manyan kabilu na garin Madina kabilar Banu Harisa wanda take dangantuwa zuwa ga kabilar Aus da kabilar Banu Sulaim wanda take dangantuwa zuwa kabilar Banu Khazraj a lokacin nan su ma da suka ga wa'annan sun zabe sun yi baya lokacin nan suke cewa kai an ya ga wannan al'amarin da kai nasara mu ma haka baya ku zabe ba a lokacin nan ubangiji ya karhi zukatansu yake cewa wallahu waliyuhuma Allah shine mujibincin al'amarin wa'annan mutanen wannan kabilolin guda biyu yake cewa kuma ga Allah suka dogara suka zo aka fafata wannan yakin karshe dai aka yi kare jini buri jini tsankanin kungiya ta kahurai da kungiya ta sabon manzo Allah ko rundunar ta sabbata ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai a kullun idan muka dauka zamu gani addinin musulunci shi ne a sama bayan irin abin da ya kai ya kawo ga wanda ya san abin da ya wakana a yakin Uhud an yi umurni farkon al'amari nasara tana tare da musulmai ana fafatawa aka kori suka kawurai runduna da kawurai suka juya baya da kai wa'ansu mutane guda 50 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora su ban wani dutse dutsen da ake kira shi da Jabalur Rummat dutse ne wanda aka dora su wannan 50 ban abin da za su illa su yi ta sakin kibi su yi ta sakin kibau ga waɗanda suke abukar adawa lokacin nan ya wakala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun samu nasara akan farkon yaki ana bibiya aka juya baya da wannan kahure suka juya baya a lokacin nan suka samu su musulmai suke daukan ganima waɗannan nasaban suka ce ba a yi bin da su ba su ma sun kowa za su yi su dauka jagoran su wanda aka sanya ya jagoranci wannan waɗanda suke saman dutsen a lokacin nan yake cewa kuku saba umurni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saba umurnin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo aka samu nasara aka samu galaba a wannan lokacin game da musulmai lokacin nan da kai Khalid bin Walid radiyallahu anhu kamun ya musulunta lokacin da yazo ya ga tandansa in yakin yake cewa baya yiwa mu samu nasara matukar waɗannan mutanen suna sama wannan dutsen saukar su kake da waje da wahala Khalid ya kewayo aka ma musulmai su mami a wannan lokacin aka lallasa su amma dai karshe nasara ta koma hannun musulmai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun juya baya manzo Allah ya tada wa'ansu yace su waye za su tashi su bi wannan runna ta kafurai wa'ansu daga cikin manzo Allah ya tada mutum 70 suka bi bayan su a lokacin da suka bi bayan su ka arce har garin Makka yarda Allah shi tabbata a gare su sahabban shi sai idan muka leka gazwatu al-Khandaq ko kamun ita gazwatu Banil Mustalik wanda muka yi tsokaci akan ta da kai ita kuma an yi ta a cikin watan Rabiul Awwal shekara ta 4 ga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya wakana shi shine da kai yarjejeniya tsakankanin Yahudawa wanda suke kewaye da garin Madina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma taba ku ba bu ka taba mu ba idan wani yazo taba ku zan mu ba ku kariya idan zan mu taimaka muku akan ku samu kariya idan wa'ansu suka zo su taba mu to za ku taimaka mana mu samu kariya wannan shine yarjejeniya da aka yi a tsiguma idan bayar da diyya ta kama ko kashe wani daga cikin kabilar ku wa'ansu kashe wani aka ce a kawo diyya to zan mu yi kokari mu hada muku diyya mu taimaka muku wurin hada jiya haka mu ma idan wani ɗaya daga cikin mu ya kashe wani to zan mu zan ku yi kokari ku taimaka mana wurin hada jiya to a lokacin nan da kai ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda ake kiran shi Amr ibn Umayya ad-Dimri wannan bawan Allah ya hadu da wa'ansu daga cikin kabilar Bani Amir to yana tunanin wa'annan mutanen kafurai ne a lokacin nan kurmi ya zare takobi sai ya kashe su sai aka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga ɗaya daga cikin musulmai nan ga irin aikar da yi manzo Allah ya ce ni zan ba da jiyya lokacin nan kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama hanya ya tafi Banul Mustalik suna da garu a nan gehen garin Madina
yazo ya labarta musu ga abin da yau kana ɗaya daga cikin mu yayi kisa a cikin kabilar Banu Amir su kuma muna da alƙawari tare da su ba abu kar a dawo mu bane ba dan haka wajibi ne a hutar musu da diyya dan haka ina so ku hada min diyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zamna kalkashin garin kai tsaye suka shiga garin a hada diyya sai sheidani ya rude su suka yi kokarin su yi aika-aika da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce to ya ku mutanen Banu Musalika wannan ga dama iya dama wanda ta same ku ha wannan mutumin an yi ga abin da yau kana a shekara ta biyu ga abin da yau kana tsawon shekara uku a garin Makka aka zo shekara ta biyu ga abin da yi ga mutanen Quraysh aka zo shekara ta uku ga abin da yi tare da su dan haka ga dama nan ku idasa da shi a idasa da wannan addini na musulunci a lokacin nan suka ce shawara da suke badawa tunda a saman garu yake kalkashin katanga yake a samu wani namiji mai jin karfi ya hawo da karfin dutse ya sako mai akai shikenan a kace shi a huta kai tsaye mala'ika ya sako ya bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari manzo Allah ya tashi da wanda suke tare yace ilal madina suka juye baya zuwa garin madina sai ya ce musu to a wannan halin idan suka warware wanda ya kokarin yayi wannan ta'amurai yayi iri ya kulla jisisan na akan ka kinan ya warware alƙawarin da yake tsankanin ku kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura musu dan aike yace musu ya ba su kwana 6 a wata riwaya kwana 15 su tattare nasu ya nasu su bar garin su bar wannan garin nasu an kore su daga gari a lokacin nan da suka tabbatar lalle sun yi abin da ba haka ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuciya ko tsoro ya kama su wannan tsoro da ya kama su iya tsoro kai tsaye sai daga cikin munafukai nasiya ma Abdullah ibn Ubay ibn Salul sai ya aika musu ya aika wa Huyay ibn Ahdab shine jagoran kabilar Banu Musalik sai yake ce musu kada ku sake ku huta idan kuka zamuna mu za mu tattaro larabawa da mu wanda muke cikin garin Madina mu taimaka muku akan shi sai kun yake shi kuma sai kun samu nasara akan shi shine ubangiji ya sabkar da wannan ayar kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ji da sun koyi wa manzon Allah ko manzon Allah bai san abin da ake ba kalkashin suratul munafiqun alam tara ila allazina nafaqu yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abadan wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakathibun yake cewa ka ga wa'inda suka ga suka yi suka munahunce ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna hadi wa ɗan uwansu su a ɗan uwansu sune yahudawa saboda ba su da wanda suke mashibinta al'amuran kansu kamar su kamar aya ta baya wanda muka karanta cikin suratul nisa yake cewa suke cewa kada ku sake ku fita daga garin ku in aka ce ma zawaye ku la in kutuntum lanansurannakum idan aka ce yace muku zai yake ku to mu za mu ba ku kariya za mu taimake ku za mu tattaro kabilu na larabawa wanda ba su imani da shi ba za mu zo mu dafa muku sai an yake shi an fatattake shi dan haka ku zamuna cikin garin ku kada ku huta shine a lokacin da Huyay ibn Ahdab ya aika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna la nakhruju min diyarina fasna ma badalak yake cewa mu ma manzon Allah ba mu tafi daga gidajenmu ba wani ka aiko mana ka ba mu ultimatum akan mu tafi bar gidajenmu to mu hawo ba mu tafi dan haka ka sai ka aikata abin da kake so shine ubangiji yake cewa wallahi yashhadu innahum lakathibun manzon Allah kada ya dame ka wannan abin da suke faɗa wannan munafukan kada ya dame ka Allah ya sani makaryata ne idan an ce zaka zo ka yake su ƙarya suke sadarin da nasu su taimake su yau da kai wanda yake tsoron mutuwa kamar munafiki wanda gashi dan kariya gare shi ya huta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsoron ya huta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka koma kan abin da yake kana a gazwatu al-Khandaq gazwatu al-Khandaq wanda ubangiji ya takaita mana misali a shekara ta 4 ko ta 6 da aka yi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari ko ubangiji yake ba mu labari yake cewa isqalat ta'ifatun minhum ya ahla yasrib la muqama lakum farji'u wa yasta'zinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana 'awratun wa ma hiya bi'awra in yuriduna illa firara wa law dukhilat 'alayhim min aqtahriha thumma subilul fitnata la atawha wa ma talabbasu biha illa yasira mun san abin da yake kana gazwatu al-khandaq suma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai da labari sai da aka shirye runduna kai aka shirye rundunan ba saboda wani kai fallasawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labarin kahure sun hada runduna cewa aka yi randebu a bakin kofar garin Madina kawo ka kabilu ne kabilar Banu Gaffar da wa'ansu kabilu haka aka hada aka aika wa kowa wasika lokaci kaza mu hada a daidai garin a daidai mashiga garin Madina manzo Allah bai samu labari ba sai wuri makuracin wuri a lokacin nan aka zo aka dora teburin shawara to yaya za a yi mu tsaya mu kare gida ko kuma mu huta mu wajahance su a lokacin nan Salmanul Farisi yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu abinda ake yi a kasashen mu shine idan abokin adawa yazo ya matsi maka wuri to zaka yi wani handak shine ramin da doki bai isa mai ketara shi ba mutum bai isa mai tsalle ko wannan rawun ba a guje ba rami ne wanda idan zaka ketara shi tinda sai ka shiga kasa sannan ka huto kidan din ya za ai abokin adawa idan yace zai shiga wannan ramin ya huto to an riga an kare mishi yake cewa wannan shine tsarin da mu muke yi a kasashen mu dan haka ni abin da nake gani manzo Allah a matsayin shawara shine a zo a gina wannan katar ramin yanda za a kewaye wurin da babu duwatsu a garin Madina ai mun sani garin Madina kewaye a kewaye take da duwatsu illa wani bangaren mun sani ba gusum zan ce ko gabas yanda wannan arewa ku bangaren da babu duwatsu wannan wurin aka zo aka gina katar rami sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zauna suna kallon abin da yake wakalo su suna can suna kallon su ma suna nan suna kallon su dogon kissa ce kwana da kwanaki ana kallon juna su ba su isa su ketaro ba a musu bugo daya ba kuma su kuma sahabban manzo Allah ba su ketara ba a lokacin nan shine ubangiji yake bayyana mana baka ga ba irin abinda munafukai suka aikata a wannan halin da ake cikin halin tsoro ba sani ba sun iya ketarwa ko ba su iya ketarwa ba a san ba yaya abin zai kai ya kawo ba suke cewa la in ukhristum afwan alam tara ila alladhina nafaqu yaqulu li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli al-kitab afwan ba ita ba wa iz qala ta'ifatu minhum ya ahli yathrib la muqama lakum farji'u suke cewa ya ku mutanen garin Madina fa a wannan matsayin da kuke wa wannan ho ba ku da wurin mazamuni a nan wannan wurin ba wurin ku bane ba da haka ku koma ku koma gida ku samuna ku ce inda biyutan na aura mu fa gidajen mu fa abu a bude ho suke ba wanda zai kare mana gida dan haka kuna nema a dan ba mu rata mu dan koma gida amma hiya bi aura in yuriduna illa firara ba abin da suke nema illa kurum su tsere su farka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da kafurai kaga irin wannan shi ma matsaya ce wanda take nuna mana lalle sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun hadu da kalubale akan tahiyya tare da wa'annan mutane a gurguje abu wanda yake mafi muni wanda ya wakana a cikin wannan lokacin shine idan muka daika lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta yakin Banul Mustalik wannan yakin da muke tsokaci akan shi a lokacin da ya huta an tahi ai da yaki an samu ganima an kama garu na Banul Mustalik Aisha ta rawaito hadisin da Imam Bukhari ya hutar da shi Aisha take cewa manzo Allah bi tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya kasance duk lokacin da zai huta fagin yaki yana ƙuri'a a tsankanin matan shi idan yayi ƙuri'a wanda sunanta ya halo to ita da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai huta fagen yaki zai bulaguran shi yace sai aka yi katari wannan yakin Banu Mustalik manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi ƙuri'a a cikin madan shi sai suna ya halo sai muka huto aka huto tare da yake cewa lokacin da aka gama yaki an kamo hanya za a dawo garin Madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni a wannan wurin a tsaya a kwana yake cewa ina da hauda shida shine dan daki da ake dorawa a saman raƙumi wanda mata suke shiga yake cewa ina saman shi aka zamuna aka yi kamfaman yake cewa da daddare sai na huta in tayi in biya buƙatuna na tahi na biya buƙatuna na dawo yake cewa abun muyanta sarƙarta sai ta neme ta tarasa ta sai ta koma inda ta tahi jiya diddan ta samu ta nemo sarkarta kamun ta dawo sai ta tarar da dija runduna ta riga ta daga ta tai a lokacin nan tace yarinya ce take cewa matashiya mai ɗan shekaru wanda ba su wuce a ilga ba take cewa sai na zamuna a wannan wurin na lullube kaina sai nake cewa take cewa bayan lokacin nan an sabkar da aya ta hijabi
ce na zamuna anan tunani na idan sun tahi suka zamuna ba su ganni ba za su dawo take cewa kuma a lokacin nan mata busucin abinci wanda yake bemeko wanda zai bada damar su waɗanda suke jan wannan raƙumin su yi tunanin babu mutum a ciki ba yake cewa kale kale muke a wannan lokacin cewa na zamuna ina zamune yake cewa har lokacin da ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matashi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bana zaton wani abu akan shi wanda ake ce mai Safwan bin al-Mu'attil al-Aslami yake cewa bana zaton wani abu akan shi illa alkhairi yake cewa lokacin nan sai gashi nan da tawo shi ya kwararo inda Aisha take shi kuma Safwan wannan Safwan bin al-Mu'attil mutum ne wanda Allah ya jarrabe shi da yawan barci yawan barci gare shi idan ya kwanta sai baba ya gani yake cewa lokacin nan da ya tashi ya dauko taguwar shi ya kawo hanya inda aka yi kafama sai ga Aisha a sabbi Aisha a lokacin nan barci ya riga ya dauke ta take cewa istirja'in shi shi ya tayar da daga barcin da nake da ma ya ga Aisha ya fahimce ta kasancewa yana shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da manzon Allah yana kallon ta ya fahimce ta ya san Aisha ce yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ajiye mata taguwar shi Aisha ta hawo saman taguwar ya zo ya ja taguwar ya kama hanya yayin da ita garin Madina afwan kamun su isa garin Madina da kai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa yayi umurni a tsaya a lokacin nan da aka hango shi aka ga Safwan nan ga Aisha to me tsaye da Aisha bayan Aisha an san ta gata nan tana cikin haudarinta a lokacin nan Ubay bin Salul Abdullah bin Ubay bin Salul an samu abun baki a lokacin nan sai bara ya hadawa an yakwa ba wani abu bai tsaye da ta ba an yakwa ba ai kaza ba an yakwa kaza an yakwa kaza haka ake yaya bara ya hadawa shi kuma da mun ba irin jita-jita daga an fara yada ta to sai abin da hali yayi a lokacin nan da kai dare wa ansu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musaddih bin bin asasa da Hassan bin Sabit da Hamna binti Jahsh suna ɗaya daga cikin waɗanda ya jita-jitan da suke yadawa su an san su ma inda suka zauna kurbi hira suke shi wannan musaddih ma'ahiyar shi ita ce wadda take raka Aisha idan bukata ta bukata kamata ta huta zuwa bayan gari ta tafi zuwa bukatunta kasancewar tana bayyana wa Aisha a wannan halin da suke ciki ba a yi ba irin salangu ba a cikin gidaje ba har da lokacin da tace suna kyamatar a yi salanga a cikin gida idan bukata ta kama su yi sun bari dare yayi sannan su ta bayan gari su biya bukatunsu a wannan halin take cewa Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an dawo an zauna ita wannan jita-jitan Aisha ba ta san shi ba sai dai kurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza mata bayan da ta san shi ba irin soyayya da irin nutsuwa da take samu tare da manzon Allah ba kamar da ba take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ya shigo cikin gidansa sai ya ce mata assalamu alaikum kaifatikum yaya kuke ya mata sallama yaya kuke tace alhamdulillah sai ya ce eh biyi gaban shi take ji take cewa hawo wani dare daga cikin darare ta huta tare da ma'aikiyar shi wannan musaddah take ba ta labari bayan ta gama bukatunta ta zo take cewa tunda Allah wadaran abinda musaddaki yake yayatawa a cikin gari kisa me yake yayatawa yake yayatawa aiki da Safwan bin al-Mu'attil kun yi kaza ga abinda yake yayatawa a lokacin nan Aisha tace rashin lahiya ta same ni rashin lahiyar da nake da ita kawo iya kawo ba ki hawwata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shigo sai take ce mai ka bani manan yayi masa sallama ya kuke take cewa ina so ka bani damar in tafi gidan ma'ahina in tafi in ziyarce su tace na tambaye izini ne ba don koyi ba dan in tafi in tabbatar abinda ake faɗa shin gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba take cewa da na isa gidan ma'aibana na tambaye ma'ahiyata shin kin ji abinda ake yayatawa a cikin gari na abinda wai aka ce nayi abinda ake kulla min na sharri ma'ahiya da ita da diyarta sai ta ce mata shakura minki ai duk matar da Allah ya bata ya hada ta da kishiyoyi a gida to tilas su ringa mata adawa tilas su ringa irin mata wannan maganganun duddan sa karya mata daraja a wurin mijinta amma dai ke ki tabbatar mijinki kullun yana tare da ke kaga soyayya ta uwa da diya ma'ahinta ya shigo a lokacin nan take cewa shin ma'ahina ya san abin da ake faɗa a kaina kwarai kuma ainihinki ya san abin da ake faɗa, amma dai ya sani da ƙarya ce. A wata riwaya a lokacin Abubakar yana sama yana karatun Alkur'ani, da ya san ko yake cewa wallahi sai kin koma gidan mijinki sallallahu alaihi wasallam. A wata riwaya Abubakar yayi shiru ya kyali akan abin da yake, abin da ake wannan hedi hawaye yake zuba daga idan shi, na daga irin abin da ake faɗa akan diye shi akan banzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ke cewa bayan wata guda tana cikin wannan halin a cikin gidan ma'ahinta, ta ce tsawon kwana uku wallahi hawaye bai dauke mata ba, ta ce barci ba ta san ba ina yake ba, kurum hawaye yake zuba. Ce har tsawon kwana na uku sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wata guda ya shigo gidan Abubakar, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Yana shigowa Aisha ta hutu, Abubakar yana nan, ma'aikata yana nan, yayi inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yake cewa Aisha, idan kin san kin aikata wannan al'amarin, ki koma zuwa ga Ubangijin shi, ki koma zuwa ga Ubangijin ki istighfari. Idan kuma kin san baki aikata ba, Ubangijin ki zai wanye ki, zai kubutar da ke akan sharrin da aka gaga miki. Ita abin da ya mata ya razana ta, ya za a yi a ce wai abin da ake faɗa manzon Allah wai shi ma ya yarda da abin da ake faɗi? In babana ya ai ya yarda, in mahaifiyata ta yarda, ai bai kamata ba kai manzon Allah ka yarda da abin da ake faɗi? Kuma wani iko na Allah tsawon wata guda babu wahayi. Haka Aisha ta zamra ta ce wallahi daga jin wannan abin, ta ce kai ka ce dubduba hawaye a rayuwata, ba hawaye ya ɗauki. Take cewa ni dai na sani matashiya ce, ban san wani abu daga cikin Alkur'ani ba, amma dai ina da yaqinin idan dai wannan abin ba gaskiya bane ba, Allah zai kubutar da ni daga cikin wannan sharrin da aka daga mun. Yace kuma ba abin da zan wani illa abin da annabi Yaqub ya wadi game da ɗan uwan annabi Yusufa, fasabarun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Hakuri mai kyau, Allah shine wanda zai wanye wannan al'amari, wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Aisha ta ce muna zamne kurum, sai ga yanayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza, ya fara karkarwa, ya yi yauni. Ta ce ana cikin wani yanayi na sanyi, sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zubar da zuwa. Take cewa kurum, muka tabbatar da wahayi. Ta ce ni na yi zaton mahaukin manzon Allah zai yi, Ubangiji na ya kubutar da ni a cikin mahaukin manzon Allah, saboda mahaukin manzon Allah gaskiya ne. Ina kyauta zaton ni matsayina bai kai ba, a aiko mala'ika Jibril daga saman bakwai ya saukar da wahayi akan a wanye ni daga wannan zargin da ake yi mini. Ta ce ga shi aya ta sabka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ida wahayi, yana dawowa cikin hayashi. Yake cewa albishirinki yake Aisha, Allah ya kubutar da ki. Abubakar yake cewa tashi mananki ta yi gode, ma'ahiya Aisha take cewa tashi mananki gode wa manzan Allah. Aisha ta ce wallahi tallahi ba zan gode mai ba, ban wanda zan gode wa illa Allah, shi ya kubutar da ni daga wannan abu. Ai shi ma manzan Allah shi ma ya yarda da irin abin da ake jiwa ta da shi daga wannan. Ubangiji ya saukar da ayoyi guda goma, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adabun 'azim. Wane ne tawalla kibrahu? Shine Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Shi sanya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina wanda suke shelanta wannan abin na daga zargin Aisha, na daga kasafi da aka yi wa Aisha, su zo a yi musu haƙi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kirayi Musaddiq, ya kirayi Hassan ibn Thabit, ya kirayi Hamna bint Jahsh, yace ku zo a yi musu haƙi. Aka yi musu haƙi, amma dai shi ogan wanda ya fara yayata wannan abin shegen munafikin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kiraye shi bai yi musu haƙi ba, saboda Ubangiji ya ce lahu azabun azim, yana da azaba wanda take mai girma, azaba wanda take mai radai a gobe kiyama. Shi sanya shi baya daga cikin sunfi na daga waɗanda wai ba sai ka yi imani ba za a tsaida maka haddi ba, to shi baya daga cikin mummunai, baya daga cikin musulmai, shi wannan tantagaryan kahu yake. Shi sanya idan muka leka zan mu gani Ubangiji yana bayyana mana matukar wanda yace zai dogara akan munahunci, to tabbas wannan mutumin na farko za a sakanta ne daga jinsin aikin da yake aikatawa. shine horkon abinda ubangiji yake yi zai mai tambari na ba kowa bane ba illa azzalimi ba kamar ubangiji yanda yake bayyana mana a fi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika humuz zalimuna yake bayyana mana wa'innan mutanen ba kowa bane ba illa azzalimai wa'innan munafukan da karayi da su da munafukan da zasu zo bayan ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ubangiji yake bayyana mana munafiki ba komai bane ba illa batacce kamar yanda ubangiji yake faɗi fara a cikin suratul nisa alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila tawagut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida haka ubangiji yake bayyana mana famalakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasuhum bima kasabu aturiduna an tahabu man adallah wa man yudlilillahu falan tajalahu nasira shin za ku shiryar da wanda ubangiji ya riga ya batar da shi ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا wanda ubangiji ya riga ya batar da shi to ba wani wanda zai cece shi ba wanda zai kawo mai agaji a rayuwar shi haka ubangiji ya bayyana mana wa'annan mutanen su ne wanda suke wuce gona da iri a wurin sabawa ubangiji kuma yanda ubangiji yake bayyana Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna haka ubangiji yake bayyana mana wa'annan munafukan ba kowa bane ba illa fasikai qul qul anfiqu tawan aw karhan lan yutaqabbal minkum innakum kuntum qawman fasiqina haka ubangiji yake ba innal munafiqina humul fasiqun yahlifuna lakum litardu anhum fa in tardu anhum fa inna allaha la yarda 'anil qawmil fasiqina haka ubangiji yake fadi mana wa'annan mutanen ba kowa bane ba illa fasiqai sai kuma karshe azaba wanda take mai radadi wanda za ta zo ta same su da tabewa a rayuwar su ta duniya da azaba mai radadi a gobe kiyama kamar yanda ubangiji yake bayyana bashirul munafiqina bi anna lahum azaban alima innal munafiqina inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a haka yake bayyana mana a cikin suratul tauba wa'ada allahul munafiqina wal munafiq afwan wa'ada allahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ده سوران ايويي wanda suke bayyana mana innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajilahum nasira wannan shine abin da ya sawaka wanda za iya zambi iya zaqulawa a cikin alqur'ani na daga banna ko na daga hali na daga munafukai wanda ubangiji ya bayyana mana a cikin alqur'ani da irin zamantakewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na iyakacin iyawarsa sun yi su gurbu a tahiyyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai ce a dan me ya sanya to tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wa'annan munafukan dan me ya sanya bai yake su ba dan me ya sanya bai hudda su daga garin Madina ba dan me ya sanya bai maganin su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana idan ya sake ya yake su to za a ce a ai manzo Allah yana yaƙa wanda suka yi imani da shi ya kasance mutane sun nisanci wannan addinin da musulunci sun ki shigowa wannan addinin da musulunci abinda muka karanta daidai Allah ya bamu dadin shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana ɗan uwa da amana arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya mai bukatar shi ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka ya wazo ri amma albarka ya ma abinda ya arzuta mu da shi ne daga dukiya ne daga ilimi albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك